daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maritan Alhamis 7 ga watan Mayu. Kuna tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabira Faiz,
Usman Ahmad Kabara
da Halima Jumrau.
Kamar dai kowace Alhamis, shirin yau da gobe baki daya kan kiwon lafiya ne, kuma ranar da muke gayyato ƙwararrun masanan harkokin kiwon lafiya mu tattauna da su kai tsaye, sannan kuma mu bude layin waya masu saurare su kira mu kai tsaye da tambaya ko gudunmawa.
Yawa, to kamar da Jamila ta yi bayani, yau za mu duba tare da ku da kuma wadda muka gayyato, za mu duba yadda ƙungiyoyi masu zaman kansu suke amfani da basirar su da kuma hikimar su wajen tattara bayanan da za su yi wa al'umma, za su yi wa jama'a aiki. Yawa, to game da haka mun gayyato Adele Bienvenue, shugabar kula da kiwon lahiya na wani shiri mai suna Sauki wanda ke karkashin kungiyoyin Helen Keller da kuma Mercy Corps a da magaram kasar Jamhuriyar Niger.
To haka, bayan wannan kuma akwai, zamu ji cewa akwai amsoshin tambayar mu ta jiya, zamu ji shi a cikin shirin. Sannan kuma duk za ku je a filin wato karin magana kenan. Sannan Hassan Maina kaina yayi hira da wasu ƴan gudun hijira wanda a bangaren Abuja ne su ma za ku ji. Ku kasance tare da duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Karin magana.
Mutuwar uwar adashi ba ta hana daukan adashi.
Gaskiya ne. To wannan karin magana haka yake. To wato mutuwar uwar adashi ba ta hana daukar adashi. To kamar dai aka saba, wato wannan karin magana kunshe yake da wasu kalmomi musamman ma wato adashi da kuma uwar adashi. Misali, in aka ce adashi a Hausa, wato shine ajiyar kuɗi ta karo-karo a bisa ƙayyadajjen lokaci wanda kowane mai yi zai ɗauka. Ita kuma uwar adashi ita ce mai tara kuɗin da adashi kuma ta baiwa kowa kuɗinsa lokacin ɗaukarsa. To idan muka duba, za mu ga wato wannan karin magana yana so nuna cewa wato faruwar wani abu baya hana a yi wani abu. Misali, kamar muka dauki wadannan wasu karin maganganu kamar haka, suna daidai da wannan karin magana. Misali, kamar yadda Bahaushe yake cewa bikin magaji baya hana na magajiya, kamar yadda Alhaji Garba Tsunsa yake cewa wagarsa, wato yake cewa bikin magaji Alhaji Garba ya hana a yi magajiya. To kuma idan muka ƙara duba wai karin magana yana cewa wato ina ruwan wani da wani, wani mahaukaci ya yi bako, kaga anan gurin kowa zai sha'anin sa ba ruwan wani da wani, wato wani ba zai hana wani ya yi abin da yake gaban sa ba. Sannan kuma ta san mutum ne cewa kowa ya ji da abin da yake gaban sa, wai mai ciki ta gaba da mai goyo, kaga anan gurin mai ciki ta gaba da hidindimin ta na ciki, ita kuma mai goyo ta gaba da wato misali daukar da wani ta ta ita yin goyo. To sannan kuma Bahaushe yana cewa haushin bakin kai ba zai hana kura shiga gari ba. Karin maganganu da muka duba su, za mu ga suna so su nuna mana cewa wato duk irin abin da mutum ya sa kansa zai yi, kuma ya nace akan zai yi abin nan, to in dai ya ce zai yi wannan abin, to zai iya yin wannan abin. Ko da kuwa akwai wani abu muhimmi da yake faruwa, wato misali wannan abin da yake faruwa ba zai sa shi yin abin da ya so ya yi ba, wato ba zai hana shi ya sha'aninsa ba, domin kowa da sha'anin da ya bi shi. Matakin akwai wani abu da yake faruwa, kai ma kuma kana da wani abu da kake so za ka yi, to wannan abin da yake faruwa ba zai hana ka yin abin da ka sa a gaba kake so za ka yi ba.
Karin magana.
To haka yake, amma kamar yadda muka ce Mallam Abdullahi Garba Imam ne yayi magana a fassarar karin magana. Yanzu ga amsar tambayar mu ta jiya din.
Tabbas suna amfani da basirar da Allah ya basu, sai dai muna ƙara kiransu da su ƙara ƙaimi da kuma yin haƙuri akan ayyukan da suke yi na taimaka ma al'umma. Sannan mu kuma jama'a mu ba su haɗin kai idan buƙatar hakan ta taso, domin mu gudu tare mu tsira tare. Sako daga Baffa Haruna Habaju Bajoga.
To haƙiƙa wasu ƙungiyoyin lafiya suna taimakawa al'umma, musamman ma kamar a ƙauyuka inda mata masu haihuwa da yara ƙanana ke rasa rayukansu bisa rashin kulawa daga likitoci. Amma fa akwai bargurbi daga cikinsu. Don haka muke kiransu da su dinga yin kokari. Sako daga Adamu Jangirawo Akko.
Haƙiƙa VOA Hausa kuna burge ni dangane da irin maudu'in da kuke kawo mana a game da rayuwar jama'a. A gaskiya hukumomin lahiya masu zaman kansu suna taka rawar gani dangane da irin gudunmawar da suke kawo ma al'umma na duniya wajen wayar da kan jama'a dangane da lahiyarsu. Sako daga Ibrahim Lawali.
Tabbas akwai ƙungiyoyin lafiya masu amfani da iliminsu, kuma hakan yana taimakawa wajen rage mutuwar mata da yara ƙanana. Sako daga Sadi Energy Tandari.
To lalle zan kasance da ku don samun wannan amsar daga bakin masana kuma ƙwararru. Sako daga shugaban matasan FKD Maiduguri.
Wannan abin sai an zauna a teburin muhawara kawai. Sako daga Hamza Aliyu Yana.
A gaskiya sai mu ce suna amfani da basirarsu ne kawai don cimma burinsu. Asali ma idan muka duba da cewa basu cika ba wa talakawa kulawa ba sai masu hannu da shuni. Sako daga Jamil Lawal.
Haƙiƙa VOA Hausa, ƙungiyoyin lafiya masu zaman kansu na amfani da ilimi wajen yaƙan cututtuka irin su polio, malaria da HIV/AIDS da dai sauransu. Sako daga mijin yawa Muhammad Yalo.
Ƙwarai kuwa. Ƙungiyoyin lahiya masu zaman kansu na amfani da basira ko ilimin da Allah ya basu wajen cimma burinsu da ma biyan buƙatun al'umma. Mu ɗauki misali da ƙungiyoyi irin su Doctors Without Borders, WHO, GAN, USAID ko USAID da dai sauransu. Don za mu ga sun ba da gagarumar gudunmawa wajen yaƙar cututtuka irin su zazzaɓin cizon sauro, polio, tarin huka, HIV da dai sauransu. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa.
Gaskiya wannan maganar akwai abin dubawa a ciki. Sako daga Abdullahi Gambo. To amsoshin tambayar mu ta jiya kenan akan shin ƙungiyoyin lafiya masu zaman kansu na amfani da shin suna amfani da basira ne koko da ilimin jama'ar su don cimma burinsu ko kuwa buƙatun jama'ar su. Mun gode wa kowa da ya turo mana da amsoshin su a Facebook. Yanzu kuma Hassan Maina Kaina ya tattauna da waɗannan 'yan gudun hijira da suka bar gidajensu a jihar Borno suka fake a Abuja. Ya tattauna da su ne akan ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma irin ayyukan da suke gudanarwa.
Sunana Pastor Hagai Filimon, muna nan tun bara.
Me ya faru kenan?
Gudun hijira ne saboda yanayin da muka samu kamwa a wuraren mu, shi yasa mun zo nan.
Wuraren ku daga ina kuke?
Muna nan daga Goza, wasu kuma daga wasu jiha daban-daban daga Borno da sauransu.
To da kuka zo wannan wurin wasa a cikin Abuja, wani matsaloli kuke fuskanta?
Gaskiya muna da matsala sosai.
Kamar me ne?
Muna da matsala na abinci, muna da matsalan gidaje. Gashi gidajen da muka samu a nan yanzu muna da problem. Iska yana daukewa, ba za mu iya mu samu ba. Wani za ka yi da sai da nashi kuma baka da kuɗi.
Akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke taimakon masu gudun hijira. Suna zuwa wurin ku?
Suna da zuwa, amma ba wanda zai kai tarar ya taimaka mana sosai ba.
To idan sun zo me kuke ce musu?
To muna bayyana musu wannan damuwa har mun samu ruwa mai yanzu, amma matsala babban matsala din yanzu muna da matsalan ruwa, muna da matsalan gidaje. Muna zama din ma ruwa yana sauka cikin gidaje, kana kwana ba za ka yi ka samu kai bacci ba.
Yanzu ko me kuke so a yi muku yanzu?
Gaskiya muna so da mu samu inda zamu iya mu sa kanmu.
Ke?
Bamu da inda zamu iya mu sa.
Sunana Patrick Lazarus.
Patrick Lazarus, daga ina kake kuma?
Daga jihar Borno ta Goza local government.
Me ya faru kake Abuja yanzu?
Gaskiya yanayin zaman duniya din gaskiya ta garin mu Goza kam ya baci gaskiya.
Ya baci?
Gaskiya muna ta roko
din gaskiya yanayin Boko Haram sun shiga mana
sun dinga kakkashe mana rayuka diyawa gaskiya da asaran dukiyoyi dangin mu diyawa su matan bafanan ne da su da yaran mu diyawa sun muta
to yanzu da kuna samun masu jami'an da suke taimako ɗan kungiyoyi masu zaman kansu da suke zuwa taimakon ku anan
gaskiya sai godiya suna su amma dai
eh to idan sun zo me kuke gaya musu bukatunku
bukatunmu dai muna ta roko musamman ta fannin abinci da kuma dakuna gaskiya gashi kamar kwanan nan wani an soma ne mana ruwa gashi har muna kwana in an soma ruwa nan muna kwana tsaye ba zance kwanciya kuma abincin da muke ci in muna ci ma sai godiya ma su suna tattalin talafa mana da shi amma haka din muna ta rokon su dai tsakan cewa su dan fara kuma kazo muna ta rokon su nima mana abinci da kuma abin da zamu kai
menene sunanka
sunana wata
eh
wata
ina ne garin ku
garin mu
agoza a wani wuri agoza
cinene
me ya kawo ka Abuja yanzu
gudun hijira ne
gudun hijira
eh
me ya faru a garin naku
an kore mu
su wa suka kore ku
yan boko
haram to yanzu kuna Abuja kana makaranta waye saka makaranta
baba na ne
kana karatun da kake kuma yanzu a can gosa kana yin karatu ne kuma da ka zo nan ka cika ba to me ka koya karatun da kake yanzu anan
kome na koya
kome ka koya
to
kamun ABCD na ji
ABCD EFG I J K M N O
come on 1 2 3 zuwa 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wale sabangi fina isayuniki
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyin ku ko kuma ku ba da gudunmawar ku lambar da za ku kira ita ce 202 205 2655 wato lambar ita ce 202 205 2655 amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya to masu saurare
lalle hira wannan abu da muka ji na yan gudun hijira ta yi fa
kuna hira miya kuka ba wani kuna hira kana ta kai yaran kana san miya kuka
kike da kike
amma na antam national anthem
kashi tausayi yo to masu saurare kamar yadda muka gaya muku kuma kamar yadda kuka sani yau dai Alhamis ranar da muke tattauna batutuwan kula da lahiya na matasa da mata da ma kowa da kowa saboda lahiya ta shafi kowa
ba za dai kije girkin ba kenan
aida wa Alhamis da Juma'a babu girki yawa kuma kamar yadda muka ce kamar yadda kuma masu saurare suka sani mukan gayyato jami'i ko jama'a ko likita dai waɗanda suka kware akan batun da muke yi mu tattauna da su yanzu haka muna tare da Adele Bienvenue shugabar kula da kiwon lahiya na wani shiri da ake kira Sauki wanda ke karkashin kungiyoyin Helen Keller inji ku Amurkawa mu kuma ƴan Niger mu ce Helen Keller International da kuma Mercy Corps a ƙasar Jamhuriyar Niger kuma suna gudanar da ayyuka ne na kula da lahiya da tallahin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko USAID Adele ina wuni
lahiya lo
yawa kina jin mu ko
ina jin ku da kyau
eh yawa kuma kin ji wasu ƴan shirye-shiryen da suka gabata yanzu akwai amsoshi duka dai maganganu ne akan kungiyoyi irin naku amma kai mu shiga wannan tattauna da har ku shekara nawa kenan kuna gudanar da naku ayyuka a ƙasar Jamhuriyar Niger
to project Sauki yana aiki a nan dai Niger da muka girka shi yanzu tsawon shekara ta uku kenan
eh yawa kamar wadanne irin ayyuka kuke gudanarwa?
Okay, to project sauki muna aiki wajen bangaren kiwon lafiyar yara da mata da jama'a duka na gari da kuma yaki da cutar tamuwa. Wannan bangaren ne muke kulawa da su a cikin karkara ta Miriya da gidan Rubishi da Dakwaro.
Yawa, Adal, yawanci ayyukanku ba aiki bane da kuke a zaune a ofisoshi, yawanci tahe-tahe kuke kuna shiga lunguna-lunguna, ƙauyuka-ƙauyuka. Ya dangantakarku take da waɗannan mutane da kuke zuwa wajensu kuna taimaka musu? Wace irin dangantaka ke tsakaninku?
To, a cikin garuruwan wanda da muke zagayawa, dangantakar aiki ce da hulɗa arziki da kuma taimakawa. Tunda muna aiki tare da jama'a gari in mun zo, muna aiki tare da jama'a cikin tsari da ladabi da biyayya, tunda abokan aikinmu wanda suke zama, akwai ma abokan aikinmu musamman wanda suke rayuwa a cikin karkara wannan tare da jama'a gari. Wanda an ba su horo kuma suke horar da jama'a, suke kula da tahiyar da aikin na projet a cikin garuruwan da muke zuwa. Idan muna dangantaka ta aiki da tsari kuma da girma da arziki.
Yawa, Adal, lokacin da muka yi magana kahinmu, wato lokacin da muka yi waya da ke kahin wannan lokaci ya kawo, mun yi magana, wato kin yi bayanin cewa akwai cikin ayyukan da kuke yi abin ya shahi lahiyar mata da matasa, kamar yawanci waɗanne irin cututtuka ne kuka lura suna damun matasa da mata a Jamhuriyar Nijar?
To, a Jamhuriyar Nijar, cututtuka in aka ɗauka duka maza da mata da jama'a duka da yara, cututtuka suna da yawa kuma iri-iri ne, kashi-kashi. Amma kamar aka ɗauka a karkara, misali akan samu cutar masassarar cizon sauro, wato malaria da ake faɗi, wadda take damuwa kowa da kowa, bata da bambanci. Kuma tana da lokacin da take yawa, kuma akwai lokacin da take da sauki. Akan samu hannu lokaci zuwa lokaci kamar cutar tari da mura da take damuwar yara mafi yawa da jama'a duka, amma yara sukan yi samu matsuwa game da ita. Akan samu cutar zawo ita ma da take damuwar yara. Kuma kamar lokaci zuwa lokaci akwai cututtukan nan masu ƙarfi, wadda wato kamar in allobarsu ta zo cikin gari takan iya tsaye ɓanna da dama, kamar misali cutar dusa ko tarin ƙugi. Kuma akan samu da dama a cikin karkara inda mu muke aiki, kamar cutar tamowa wadda ta dami yara sosai, wadda muke yaƙi da ita sarai ma a cikin karkara inda muke zagayawa muna aiki tare da jama'a.
Yawa, Adal, irin wannan aiki ko irin waɗannan ayyuka naku da kuke gudanarwa ba ƙananan ayyuka ba ne, wato aiki ne gagarin wanda dole sai an haɗa kai. Kamar akwai wasu ƙungiyoyi da ma jama'a su kansu da kuma ta ɓangaren gwamnatin Jamhuriyar Nijar, akwai wani haɗin kai tsakaninku domin tahiyar da waɗannan ayyuka naku da kyau da ya kamata?
Madalla, to shi daman projet kin kamun a girka shi tare da ƙungiyoyi da ma'aikatu na gwamnati ne aka gamu, aka yi aikin bincike a ga inda za a iya a girka projet kin. Kuma sai aka zaɓi wannan garuruwa da na gaya muku, ƙauyuka 62 a cikin garin Miriya, a cikin Dakwaro da gidan Rumishi. Wato garuruwan wannan bayan an zaɓe su kuma da projet ya zo zai fara aiki hallo, sai tare da ma'aikatan gwamnati mun zagaya karkara, tunda akwai ma'aikatun likita da sauran ma'aikatu wanda muke aiki da su na ɓangare-ɓangare, tunda projet sauki yadda ɓangare wajen tallafawa wajen bunƙasa cimaka. Kenan wajen kiwon lahiyar wannan da mu da abokan aikinmu na wajen ɓangaren bunƙasa cimaka, sai mun zagaya garuruwa tare da abokan aikinmu na gidajen likita, mu bayyana ma mutane hujjar da projet kin ta sa projet ya zo cikin gari, kuma ga aikin da zai yi, kuma da wa zai yi aiki. Shi ne muke zagaya gari mu gaya ma jama'a tukuna tare da su, su da kansu mutanen gari sai sun yi babban taro, jama'a duka ta gari ta zo wurin taron wannan in so su ji bayani bisa kan aikin da muka zo mu yi tare da su. inda kamun ma projen yazo binciken da aka yi ma sai da aka zagaya kuma cikin karkara wannan aka gani tuwa aka zabi garuruwan da aka ga ya kamata a dawa ma. Kenan muka zo daman aikinmu da muke tahiyar da shi gaba ɗaya duk abin da za mu yi tare muke da ma'aikatan gidajen likita da kuma ma'aikata wanda muka ɗauka na burotoshe musamman wanda za su yi kamar aikin waye kai da zagaye cikin garuruwa cikin jama'a da al'umma gaba ɗaya suna aiki tare da ma'aikatan likita. Kenan kamar akwai district sanitaire da ake cewa kamar aka ɗauka a Murya district sanitaire kin Murya tare da shi muke aiki. Shi ko district sanitaire kin kamar gidan likita babban ne wanda a ƙarƙashin shi akwai ƙananan gidajen likita da ake cewa CSE a turance kuma akwai CAS de Santé. Dukkan ma'aikatan da ke cikin wannan ma'aikatu tare da su muke aiki tunda kowa kowane ƙauye ka ɗauka akwai likitar da ke kula. Kenan akan haka nan ne muke aiki tare da ma'aikatun gwamnati hannu cikin hannu ko horo zamu bada sai tare da su muke ba ma mutanen karkara horo tare da su muke aiki sau da dawa cikin garuruwa duk abin da muke yi sun sani.
Yau Adal yanzu idan muka dauki misalin abin da ke faruwa a kasar Jamhuriyar Niger wannan cutar meningitis ko kuma sankarau da ake fama da ita yanzu haka kamar akwai wani kokari da kuke ganin kungiyoyi masu zaman kansu irin naku ya naku za su iya hada kai su taimaka domin a samu isassun maganin da ake bukata?
Ba zan ce ba yau kat gashi za mu je mu kawo za a kawo magani haka amma duk cutar kamar daga an samu wata alloba in ta fara a cikin gari district wanda muke aiki da su sukan yi wasika mafi yawan lokaci mu ma sai mu aika wasika sama inda ya kamata a dau aniya ta tallafawa kuma kungiyoyin namu kamar wajen bangaren da zai iya su dafa a yi aiki suka iya dafa kusa kamar professor yakan zo da jumilce ga yadda abin da aka tsara a yi amma irin wannan matsala an ta samu kamar ta cutar sankarau ko kuma wata cutar dusa in suka yi mana wasiƙa wannan aka aika tare muke zama da maryamu da a zamna a tattauna a gani yaya ne za a iya a tallafa a kawo ciwo kan wannan matsalar tare da district ko da gidajen likita da muke da aiki kamar in ya zamanto misali a kawo gudunmuwa kungiyoyinmu sukan kawo gudunmuwa ta bangaren da suke iyawa kamar misali mu a projet sauki kungiyoyinmu sukan kokari jefa in akwai irin wannan matsaloli su ba da mota wanda za ta kai mutanen da za su je su yi shaushawa a cikin karkara mukan iya mu ba da mota da direba a sa mai a kai magunguna da likitoci su je su yi ba jama'a magani kenan muka iya kawo gudunmuwa ta wannan bangaren in kuma hallo ya dace ya kasance a sayi magani in akwai sayan magani muka iya mu gaya ma kungiyoyi a bakanmu wanda ke iya ta tallafin wannan na sayan magani su sayi. Kenan kowa da bangaren da yake iya damawa muna dai tare da su bisa kan wannan ciwace-ciwace don a ciwo kan matsaloli.
Yau Adal ganin cewa kungiyarku wato kuna aiki da kungiyoyi da yawa kamar muka dauki kuna tare da Ellen Keller kuma ga USAID wato USAID ga kuma wannan Mercy Corps da dai makamantansu kamar yaya kuke musanya bayanai da waɗannan manya-manyan kungiyoyi na ƙasashen waje har ku wato ku samu yadda za ku yi ku taimaka ma mutanen da kuke wa aiki ku biya musu buƙatunsu na ko kiwon lahiya ko na wadata su da abinci?
To kamar shi projet sauki kamar yadda na gaya muku projet ne wanda yake da faɗi tunda ya shahi kashi da dama saboda babban gurin da projet sauki ya sa gaba kamar ya yaƙi cutar tamowa ta sha baya a cikin karkarar da muke kuma duk wanda ya ce cutar tamowa ya ce kiwon lahiya in akwai lahiya fisassa za a iya a yi yaƙi da tamowa sosai kenan duk abin da muke yi da ɓangaren kiwon lahiya da ɓangaren yaƙi da tamowa ne. Kenan wannan kungiyoyi da suka haɗu wato da Mercy Corps da HKI sun gamu ne saboda ciwo kan cutar tamowa a cikin garuruwan da muke don a yaƙi tamowa daga yaro har uwar shi har 'yan mata matasa har da jama'ar gari duka a yaƙi tamowa tare shi ne babban gurin da muka sa gaba. To wannan USAID ita ce ke kawo kamar abubuwan aiki duk abin da ita ce ta ɗauki tallahin wannan projet ta kawo tallahi a ƙasar Niger don a dafa a kawo ma jama'a taimako. Wato sun hada gwiwa an shirya takardu an aika USAID sun ga takardun sun yi sun amince shi yasa suka bada tallafin kuma suka bada yarda na support ga Ashelan Keller saboda suna da kusa'a da dubarun shiga karkara suka amince musu su je su yi aikin wannan. Wato shi yasa USAID ta ba mu wannan gudunmuwa. Kuma kamar lokaci zuwa lokaci su ma da kansu sukan zo su gani aiki yadda ake tahiyar da shi in yadda aka tsara haka ne ake tahiyar da shi kuma su ma su kawo tasu gudunmuwa ta cewa a gyara nan ko a ci gaba da nan a ƙara nan a yi gyara in aka gyara musu.
Yawa, to Adal, ganin cewa wannan aiki naku da ya hada da mutane iri-iri, yawanci akwai maganganu kuma akwai abubuwa da kowa san sun damu al'umma ko cututtuka ne, misali kamar arman wuri ko kuma kaciyar da ake ma 'ya'ya mata ko irin waɗannan cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i. Akwai wuraren da in ka je da irin wannan bayani za a ma wani irin kallo. Yaya kuke bullo ma irin waɗannan matsaloli a haɗakarwar da kuke ma jama'a?
Madalla, wannan wajen tsarin aikinmu kamar mu da muka shiga in muka shigo gari da muke yi kamar tsari muka yi muka ce project sarki ba za ta keɓe wani ba da kowa a cikin gari za mu yi aiki. Sai muka yi tsari cewa gungu-gungu za mu yi. Kamar in aka ɗauki mata masu juna biyu da mata masu baikon nono sai a musu gungu kamar a cikin kowane gungu akwai mace 15. Kowace mace 15 akwai mace gudawar take shagorancin gungun nan wanda matan da kansu sun zuba zaɓa. Hallo, akwai gungun 'yan mata matasa. 'Yan mata kamar yadda suke taruwa a dandali su riƙa waƙe wannan ko kuma suna da wurin taruwarsu wanda suke cewa kamar gidan uwar rana ko uwar ɗaki wanda suke mafi yawan taruwa. Sai muka tsara su suma 'yan mata a kamar gungu na 'yan mata 25-25. Wato kowane gungu kuma yana da mai jagorancin shi wanda su da kansu 'yan matan za su zaɓa ga wanda suke so su jagoranci gungu. Hallo, akwai gungu da muka yi na maza wanda ake cewa makarantar mai gida. Shi ma gungu ne na mazan gari, wato sai muka yi kashi biyu, magidanta matasa da magidanta dattijawa. Kuma su ma suna da tsari wanda muka yi a cikin gungun su. To duk wannan gungunan da muka yi wanda aka zaɓa wanda mutanen suka zaɓa jagora sai mu ba su horo. Horon da ake ba su ana ba su horo bisa kamar yadda ya kamata su kula da lahiyar jama'a a cikin karkara kamar da dafa ma mata rage yawa mata aiki kuma da kula da mata da yara da duka jama'a su je gidajen likita. Tunda babban gurinmu muna hatar mutane su kula da zuwa gidan likita neman bayani ko neman magani ko neman ilimi bisa kan abubuwan da ke wakana ko yake damuwa a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan cikin wannan gungu-gungu wannan mutane da muka ba horo su suke jayo kan sauran 'yan gungu da sauran 'yan gari cewa ga yadda ya kamata a yi a kula da zuwa likita, ga yadda ya kamata a yi mutum yana da ciwo kai ya bari ciwo ya yi nisa kuma a kiyaye sayan magani na bakin hanya ana sha. Kuma a cikin gungun nan akwai wanda ake ba horon galgaɗi na musamman, wato kamar nan aka ɗauka a gungun 'yan mata wannan uwayen ranar suna ba su lokacin cewa kamar bayan taruwa ta taro sukan yi zagaye su gani wanke da wanke lahiya lau in kuma suna da matsala suka iya su zo su gani musamman ni ga wani abu da ya dame ki gidan likita.
An gure mana
gudu
muka a cikin karkaranmu yanzu mu da kanmu mutane suna cewa su da kansu sun ga mahimmancin wannan tsari da aka yi tun da kai
ya waye. Yawa, muna godiya kwarai Adal Bienvenu, shugabar kula da kiwon lahiya a Proje Sauki a Jamhuriyar Nijar. Muna godiya sosai. To ma saurare, iyakacin shirin namu kenan a yau, sai kuma gobe yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
Usman Ahmed Kabara,
da Tafarra Girma Tafarra, da Mr. Cornelius Halima Jumaro ke cewa sai gobe war haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.